Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun yi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Kumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. A jiya Alhamis, rundunar sojin Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓar da Firaminista Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga makamansa. Haka kuma za a ji cewa Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Rwanda a ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce.
Kanin labaran kenan, bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa a yau Juma'a ne al'ummar Kirista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Easter.
Ma'anar Easter ko Good Friday shine tunawa da mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu. Idan mun gaskanta da shi, muna da ceto da kuma rai madawwami. Muna so Kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan ƙasa ta samu zaman lafiya.
Yan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da yan ta'adda suka yi garkuwa da su sun yi kira da gwamnatin Najeriya da su dube su da idan rahama ta fito da yan uwan nasu da ke cikin mawuyacin hali. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikara ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. Wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawanya rana ta 50 da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, "Muna kan yanke wannan shawara a yanzu." A farkon makon nan, sakatariya labaran fadar White House John Psaki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin bayan ne Prime Minister Britannia Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. Yayin da ake cigaba da gwamnati faɗa a jiya Alhamis a gabashin Ukraine, kasar Rasha ta sanar da cewa jirgin ruwanta na Moskva na tekun Black Sea ya nutse an kuma janye shi zuwa tashar jiragen ruwa. Jirgin ya samu mummunan barna sakamakon fashewar wani abu da ke cikinsa, kuma an kwashe ma'aikatan jirgin kusan 500. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ɗaura alhakin gobara da ta yi da harsasai a kan jirgin ruwan da ke ɗauke da makamai masu linzami, amma Ukraine ta ce ta afkawa jirgin ne a wani harin makami mai linzami. A daidai lokacin da lamarin tsaro ke cigaba da taɓarbarewa a wasu sassan Najeriya, a jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira taron masu ruwa da tsaki don neman bakin tsaron warwar matsalar. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Taron wanda ya kunshi tsaffin shugabannin ƙasa irin su General Yakubu Gowon, General Abdulsalam Abubakar da kuma Dr. Goodluck Ebele Jonathan, yayin da tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Babangida ya halarci taron ta yanar gizo da kuma wasu gwamnonin jihohin ƙasar. Wannan shine karo na hudu da shugaba Muhammadu Buhari ke jagorantar irinsa. Majalisar ƙasa dai na da alhakin shawartar gwamnatin tarayya akan manufofi. Duk dai da fadar gwamnatin Najeriya bata ce komai kan taron ba, amma wata majiya mai tushe daga fadar ta shaida min cewar matsalan tsaro shine babban abin da ya mamaye wannan taro. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsaro a ƙasar ke ƙara su kurkucewa. Kama daga halin jirgin ƙasa da ya sanadiyar rasuwar mutane 8 da kuma raunata wasu da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen da har yanzu ba san adadin su ba, zuwa harin ta'addancin da ya halaka kusan mutum 100 a jihar Filato, baya ga kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane da kusan kullun ke faruwa a jihohin Arewa maso yamma da kuma jihohin Arewa maso tsakiya. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a yau juma'a ne al'ummar Kirista a fadin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Easter bikin wanda ake gudanarwa kowace shekara ana farawa ne a ranar juma'a wanda ake wa lakabin Good Friday ko juma'a mai kyau zuwa ranar Litinin ga rahoton dauki da mu Zainab Babaji ta aika mana
A yau juma'a ne al'ummar Krista a fadin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Easter bikin wanda ake yi kowace shekara ana tunawa ne da yadda aka kashe Isa Almasihu da mabiya addinin Krista suka yi imani ya mutu ne don ceton bil Adam daga shiga jahannama matukar sun yi imani da farillansa Rabaran Ishaku Sule da ke Bauchi yace lokaci ne da masu bin Yesu Almasihu za su sadaukar da kansu wajen yin rayuwa da ta dace da daukakar Allah
Ma'anar Easter ko Good Friday shine tunawa da mutuwar Yesu da tashin sa daga matattu idan mun gaskanta da shi muna da ceto da kuma rai madawami muna so Kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan kasa ta samu zaman lafiya mu yi ta addu'a ba kawai mu tsaya muna ta bukukuwa ko mu shiga ciyeci ko shaye-shaye ba amma pastoci su sa jama'ar su kan hanya domin su yi addu'o'i yadda za mu tuna da wannan kasa tamu ta koma cikin zaman lafiya
Rabaran Ishaku Sule kenan ko me ya kamata mabiya Almasihu su yi a wannan lokaci na Easter da ma nan gaba
sunana Hawwa Danjuma Bello mu masu bi ya kamata mu yi amfani da wannan lokaci na Easter wajen yin addu'o'i wajen nuna kauna ga ƴan uwa da wanda yake mai bi da wanda ba mai bi ba mu nuna musu kauna domin Yesu Almasihu bai ware kowa ba kuma waɗanda Ubangiji ya taimake su da abun hannu za su iya taimaka ma waɗanda suke da bukata musamman gomraye da marayu
bikin na Easter na bana dai yazo ne a yanayi na tashin hankali saboda kashe-kashe da al'umar Najeriya ke fuskanta a wurare daban-daban da kuma matsin tattalin arziki wasu dake gudun hijira a garin Vom dake karamar hukumar Jassa Kudu sun shaida mun cewa suna cikin tashin hankali
sunana da janto
yaya za ku yi Easter musamman a cikin wannan yanayi na gudun hijira
bakin ciki babu salama ko kadan yau mun yi janezan yanwan mu inda kina nan a wurin zake ga kururuwan da mutane suna yi suna ihu nema ko yanzu haka muna tunani mu daukaka Ubangiji saboda lokaci ne na Easter na hutawa yanzu mutane a cikin bakin ciki muke yin shi
sunana Vodan Boytal to ga batun Easter yazo yawanci yara akan dan saya musu kayan Easter da sauransu ya kuka samu kanku
gaskiya jiya ba yau ba mu dai kai muna jiran Allah ya kai mu giranan lafiya kawai muna tunawa da mutuwa da tashin Yesu ba wani shiri da muka yi domin muna tunanin rayukan mu kawai
Duk da yanayi na tashin hankali da matsin rayuwa da ake ciki, mabiya addinin Kristan dai suka ce za su dukufa ga yin addu'o'i ga Allah ya daidaita lamura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kasar fili ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
A jiya nan musulmi na sojin Pakistan ta yi watsi da zargin hanbarar da Prime Minister Imran Khan na cewa Amurka ta hada baki da ƴan adawar siyasar sa don tilasta masa sauka daga mukaminsa amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan Manjojanar Baba Iftar mai magana da yawun rundunar sojin kasar shi ma ya yi yunkuri a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin na nisantar da hukumar su mai karfi da alaka da ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin kasar ta kawo ƙarshen shekaru kusan hudu da kan yayi kankaragan mulki a ranar Lahadi tsohon dan wasan cricket din mai shekaru 69 yayi zargin kafin da kuma bayan ya sha kaye a zaben cewa wani makircin kasashen waje na sauya tsarin mulki ne yasa aka hanbar da shi don hukunta shi kan wata ziyara aiki da ya kai rasha akan shawarar da Washington ta bayar kan ya ziyarci shugaba Vladimir Putin a ranar 24 ga watan Fabrairu ranar da sojojin Rasha suka mamaye Ukraine Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka ture zuwa Rwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce a kasanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara Turai. Daga yau duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar 1 ga watan Janairu, to yanzu za a iya tura su zuwa Rwanda, inji Prime Minister Boris Johnson a wani jawabi da ya a kusa da Doba a kudu maso gabashin Ingila. Rwanda za ta samu ƙarfin sake tsugunar da dubban mutane a cikin shekaru masu zuwa, inji Johnson. Ya kira ƙasar da ke gabashin Afirka da ke da tsarin kare haƙƙin bil'adama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi aminci a duniya, wanda duniya ta amince da ita wajen karɓar baƙi da haɗa kansu. Jiya Alhamis, hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da izinin yin amfanin gaggawa da wata na'urar farko da za ta iya gano cutar coronavirus a cikin numfashi. Wannan na'ura da girmanta ya kai na akwati da ake riƙewa a hannu, inji FDA, kuma ana iya amfani da ita a ofisoshin likitoci da asibitoci da wuraren gwaji. Na'urar wadda za ta iya samar da sakamako a cikin ƙasa da mintuna 3 dole ne a gudanar da ita ƙarƙashin kulawar ma'aikatan kiwon lafiya masu lasisi. Dr. Jeff Shuren, daraktan cibiyar na'urori na hukumar FDA, ya kira na'urar da cewa wani misali ne na saurin samar da sabbin abubuwa don gano cutar coronavirus.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ƴan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da ƴan ta'adda suka yi garkuwa da su bayan tarwatsa wani ɓangaren jirgin daban na neman gwamnatin ƙasar da ta dube su da idan rahama ta kuftar da ƴan uwan nasu da ke cikin mawuyacin hali a hannun ƴan bindigar da suka ce ba su da magana da kowa sai gwamnatin ƙasar. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Uwan mutanen da ke hannun ƴan ta'addan dai sun yi tattaki zuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya da ke babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a ranar Alhamis, wanda ke kasance kwanaki na 17 da ƴan uwan suke tsare a cikin daji ba a san yanayin da suke ciki ba, inda suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar da ta dube su da irin rahama da fito musu da ƴan uwa. Wannan tattakin dai na zuwa ne ƙasa da kwanaki 3 da wasu daga cikin ƴan mutanen da ke tsare a daji suka bada wa'adin sa'o'i 72 gwamnati ta kubutar musu da ƴan uwan nasu a wata ganawa da mahimman labarai. Aliyu Mahmud wani ga wata mata wacce ke tsare a hannun ƴan bindigar a daji.
Yar uwata wanda ita ce mai cikin wata 7 wanda take hannun wannan ƴan ta'adda. Muna cikin halin haƙula, muna cikin tashin hankali na fiye da misali, kuma abu da mun dangana shi da Allah tunda shine mai yi su wanda aka daura mu nauyin wannan abun. Abun ya nuna kaman sun yi furusu da shi a dai yadda muke gani, amma fatan mu shine abun da bamu sani bai kasance kuma suna taba ka wani abin da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai. Ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayin Allah suke ciki.
Kazalika ga wasu ƴan uwa ga wasu daga cikin waɗanda ke tsaron a daji da bayani kan yanayin zama daddar da suka shiga sakamakon dauke ƴan uwan su da aka yi.
Ni sunana Dr. Ba'abba Muhammad, miji ne ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka dauka a wannan wuri na AK9 train da zai je Kaduna ga Abuja. Ba wanda ya tunci wato tun daga farko washe garin ranar da aka yi wannan attack suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya, amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abinda ma za su faɗa. Tun daga wannan ranar fa ba mu ƙara jin wani magana daga gare su.
Sunana Aminu Lawal Osman, ni daga cikin family na waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma mun zo ne mu gabatar da kukan mu zuwa ga ita wannan hukuma a matsayin ta na mai kare ƴancin ɗan adam, kuma mu isar da kukanmu da kuma roƙonmu zuwa ga shi mai girma shugaban ƙasa ba Muhammadu Buhari don ya zo ga cigi wannan al'amari don su cece waɗannan ƴan uwanmu da aka yi garkuwa da su.
A inda wasu ƴan uwa ga waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna, da ma wasu ƴan Najeriya ke ganin gazawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar. Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar ya bayyana cewa
ba shakka jama'a suna ganin gazawar gwamnati da 'yan masu sake tsaro amma ga gaskiya halin da muke ciki masu tsare mu aiki ya musu yawa ce inda mu yayawa baya jimai in ka duba yanzu a jihohin da muke da su a Najeriya wurin 36 ka hada da Abuja babu inda sojoji da masu aikin tsaro ba su yin wani aiki akan maganar tsaro kuma abin takaici shine in suna fama da yan ta'adda sai ka ga wasu tsararru kuma sun fito masu yin sata masu yin kidnap ne sabili da ka gaskiya aiki ya musu yawa ni alawa garin ni da kai ko ke muna da taimako da ya kamata wanda za mu iya bayarwa a sabili da maganar tsaro din nan
da Imam Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurrauf kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya Alamu dai tsananin tsamin tsaro a Najeriya ya sa wasu waɗanda da idan ana maganar jam'iyyar APC a Najeriya da su ake tafaman kaudi sun fara bayyana bayanin bara'a da irin abun da ke faruwa a cikin jam'iyyar har ma ɗaya daga cikin su na ga yawa duniya cewa wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha bamban da wanda akan shi ne suka dinga zumudi
wani umarni Buhari ya ba da sojoji aka dauka ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado ai mu wannan Buhari ba Buhari da muka sani bane muka
ita kuwa kungiyar dattawan arewacin Najeriya cewa take ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin kawai tunda ana ta fama da matsalolin tsaro amma shi yana ta faman jangadi
gudunmuwa ce zamu bayar babu kuma gudunmuwar da zaka ba mu ta dora mishi kaya zai maka banna shi zai maka kanshi banna kace wani eh aje kayan
sai dai kuma wani tsohon sanatan da jigo ne da cikin jam'iyyar PDP yayi wani gargadi
idan Buhari yayi murabu sai sauka wanda zai hau shine mataimakin shi Usman kuma Usman ya matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba
ko dake dai kuma duk da sukuwar sukar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari masu goyen bayan sun ce suna da abun fadi
ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sa hale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abun yana damunsa muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya su wannan jira gida ke cewa su Tukano
shi kuwa dai daga cikin masu zawarcin kudirar gwamna a jihar Kaduna wata magana ya fada da za ta iya yiwa sauran yan takara da dadi
a duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyar mu da wanda ba jam'iyyar mu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati tunanin kawai ina son zama gwamnati
wadannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kididdiga ke cewa kullun dai yana ta ƙara fadi shiri na 61 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna gaskiya gabagadi gabagadin garagare garan gargadi kuma ita aka hangi wasu gaggan jam'iyyar APC suna yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da suka ce harkar tsaro fa yanzu ba dadi kamar da yadda tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC din jihar Niger Mr Jonathan Batsa yace ya kamata a gaya wa duniya cewa akwai bambanci tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma Buhari da akan shi ne da suka dinga zumudi
shugaban kasa yazo ya taimaka mana a jihar Niger mun yi wannan magana mun yi koke-koke mun gaji da kokan
amma ya bada umurni ai sojoji su auka mu yan ta'addan nan
umurnin ina abin da kake karantawa a jarida kake amfani da shi wani umurni Buhari ya bada sojoji aka dauka ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado ai mu wannan Buhari ba Buhari da muka sani bane muka bishi yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya baka iya zuwa ga jirgi baka iya zuwa ga jirgin sama
ku kuka zabi Buhari nan gwamnatin kuke kai kana ma cikin wanda suke ma APC nan hidima kana nihin kun kasa kenan
wallahi mun kasa gara ma mu hito mu ga ma yan Najeriya su yi hakuri mun kasa ina zuwa in tambaye ka ba tsari akwai wanda zai fi karfin gwamnati wai sun yi karfin gwamnati mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya bata ga mana ba domin talakan da suka yi kuka suka zabi Buhari ai so ake kashewa kaji an kashe wani altajiri
me yiwa kuma matsin matsar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa kungiyar da tawon arocin Najeriya ta ce tunda dai ta bayyana akwai matsalar tsaro koda ko an bar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa badi to ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin shugaban kasan ko kasar ta daina tangadi haka dai mai magana da yawun kungiyar da tijan arocin Najeriya ya gaya wa manuniya lokacin da yake nuni akan yadda za a yi Najeriya ta tsallake siradi
alƙawarin da ya dauka ga alama dai ko da yayi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma ƴan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na la haula sai sa muka ce yallaɓai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillah Allah ya baka lafiya aiki da kai a je a huta
dakta wasu na ganin tunda aka iya yin hakurin shekaru 7 ne zai hana karasa kwa daya
yanzu ina ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a plateau da Kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfa ka je ka ga musu kace koyi hakuri saura shekara daya kaga nan ganin zasu karbe kullum fa ake kashe ƴan Najeriya tura ta kai bango
amma dakta kuna ganin saukar tashi zata iya kawo maslaha
to zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka jira yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta tare ba wanda yaji bakin mu akan wani abu gudunmuwa ce zamu bayar babu kuma gudunmuwar da zaka ba mutum wanda kake ganin ka dora mishi kaya zai maka banna shi zai yi maka shi banna kace wanda eh aji kayan nan
sai dai kuma sanata Shehu Sani da su aka yi tallan Buharin a baya kuma yanzu jigo ne cikin jam'iyyar PDP ya ce ya kamata in ana maganar aje mukamin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata a gana za a yi wani gangancin bude kofar magudi
a tsarin mulkin Najeriya idan Buhari yayi murabus ya sauka wanda zai hau shine mataimakin shi Usman kuma Usman ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba na uku kuma shine bisa ga alƙawura da shi shugaban kasa Buhari yayi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce aida an bari ya gama mulkin sa da ya gama saboda haka a gani na abin da yafi daidai a bari ya gama mulkin sa ya hada zabe ya mika ma wanda ya ci zabe
wasu dauka suke kamar ko goyen bayan shi kace yanzu da aka ji dan an san da kana cewa gwamnatin ta gaza
wani da gaske ta gaza amma gaza wanda kai har aka bari aka kawo wannan lokaci saboda haka irin gani na ba magana ne na goyen ba ga magana ne na cewa tunda an kawo wannan lokaci ana bukatan wani sabon shugaban kasa ya hau a bari ƴan Najeriya su zabi wanda suke so a su dora shi kan shugaban kasa amma babu wani ɗan takara za mai adalci idan su ban jawo kan
su duk da jidumar dundun dukan durkusar da tsarin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na tsarkake tsamin tsaro wasu ƴaƴan jam'iyyar APC sun ce ya kamata a gane cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dade yana kashe ma don kuɗi har ma dan majalisar tarayyar Najeriya Honorable Hafiz Kawu daga jihar Kano Dabo na kawo uzurin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari fa yana matukar kokari wajen kwakule jijiyar matsalar tsaron domin shi ma abin na yi mai radadi
ba a taba ba a tarihin wannan kasa a samu gwamnati da ta ware makudan kuɗi a fannin tsaro irin wannan gwamnati ni ina majalisa na san kasafin kuɗin da muke fannin tsaro kuma ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abin yana damunsa shi sa mataimakin sa yake so in Allah ya kawo shi ya zo ya dora ya ƙara faɗaɗawa domin ganin cewa an magance tsaro muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya suyi wannan jirage da ake cewa Super Tucano wanda sai da suka dauki wurin shekara 4 daga Amurka kafin su zo kuma yawancin fannin tsaro din nan kayan aikin da ake amfani su kan dauki lokuta kafin a gama kera su kafin ma a yadda a siyar maka ba kowace kasa ake yadda ana siyar irin wannan kayayyakin aiki ba
a yanzu da muke cikin wannan fage na siyasa me yasa a shi mataimakin shugaban kasa yayi ja lokaci mai tsawo
to kamar yadda kika sani shine mataimakin shugaban kasa yana da aiki da shugaban kasa ya bashi dole ya dauki lokaci tunda sai yayi tuntuba kuma sai ya nemi sahalewa shi kansa mai gidan nan nasa
a daidai lokacin da adadin masu neman auren kujerar gwamnatin jihar Kaduna ya haura goman da ake ganin wasu dai sun fiye su gurgudi tsohon gwamnatin jihar Kaduna Dallatin Zazzau Alhaji Mukutar Ramalan yana da shi kadai ne yayi gwamna cikin ƴan takarar gwamnatin ya ce idan an zo zaben ya kamata al'ummar da za su yi zabe su shimfida wani sharadi
tsakani da Allah a duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyar mu da wanda ba jam'iyyar mu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati tunanin kawai ina son zama gwamnati to in ko muka tafi a haka aka samu irin waɗannan wanda ba su san komai ba ko wasu suna tigana musu cewa ai mu mun sani za mu nuna muku ai in kai ka zama na taimaka ho ne dan jagoran ka na da ido sai inda ya ja ka amma idan kai ne mai idan koda kana da makafi a bayan ka to kai zaka nuna musu yadda zai to mu muna son ya zama ne cewa an samu waɗanda suke da experience suke da exposure wanda ya zauna a wuri yafi wanda bai zauna ba wanda ya san yadda abu yake yafi wanda bai sani ba sannan kuma ina ganin cewa ina da advantage na san harkan kudin jihar Kaduna sosai na san yadda tsarin kwangilan jihar Kaduna yake saboda na jagoranta kuma na zauna a gwamnatin nan na san yadda muka iya biyan basussukan da ke kanmu to kuma muna hangen rikicin da ke gaba yafi wanda mu muka bari ashe ko ana neman waɗanda suke da masaniya daidai gurgudu kuma zamu gyara abin da muka yi kuskure kuma zamu inganta abin da muka yi daidai
daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kalle ka kurdi kurdi sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin date madafin iko cewa har yanzu ba wa adin da aka kebe musu yana nan zai kare a baki domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 409 ne tattara inasu dan karawa gaba saboda mafi akasarin su wa'adi ya riga ya kare kuma babu maganar kari duko da yadda kujerun kan yi musu dadi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryar da kaje a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mustafa Nasir Bakarin jihar Niger da Shamsiya Ibrahim Hamza babban binin tare Abuja sai Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da muke amfani da shi wani lokacin ma har shirin na manuniya kan yi tumbudi sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara yanzu kuma sai karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe
Assalamu alaikum sunana Salamatu Ali daga makarantar Asawdi Fadama Accra Ghana dai muku karatun Qur'ani ne girma daga suratul Qalam Bismillahir Rahmanir Rahim wal kalami wama yasun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun وَإِنَّ لَكَ لَهُ الْعَزِيزُ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ود له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مقتد عزيز عتل بعد ذلك زنيم أن كان زمان وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الأرسول Inna balawnahum kama balawna ashabal janna is aqsamu la yasrimunnaha musbi'in wa la yastasnun fatafu alayha ta'ifun min rabbi wa hum na'imun sadaqallahu al-azim
madalla yanzu kuma sai labarai a takeice
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. Wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawan yara na ta 50 da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, "Muna kan yanke wannan shawara a yanzu." A farkon makon nan sakatari ya labaran Father White House John Psaki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin bayan ne Prime Minister Britania Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. A jiya Alhamis nuna sojin Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da Prime Minister Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da 'yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa. Amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Rwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce aka sanar jiya Alhamis yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara Turai. Daga yau duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar 1 ga watan Janairu to yanzu za a iya tura su zuwa Rwanda, in ji Prime Minister Boris Johnson a wani jawabi dai a kusa da Doba a kudu maso gabashin Ingila.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfila Hashim.